السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تمنى الله تبارك وتعالى غوديا ديا حدا مؤونن مسلاتي بالبركة bayan sauke farillar da Ubangiji ya dora mana. Muna roƙon Allah ya karɓa mana, idan mun samu kuskure Allah ka yafe mana. Wani daga cikin magabata yana cewa in an karɓi sujjadarsa guda ɗaya zai kwana yana murna, domin ya san Allah baya karɓa sai daga masu tsoronsa. إنما يتقبل الله من المتقين. الله يجي إن كرباني كدي قوانا دسك جزورون سو إدام مكيدا يجي الله تبارك وتعالى كربانا تو أنغم سامو كومي نيدر أبنجي تبارك وتعالى. سو منا روكو سلنا مكيدا سوران إبادو جيد دمكي قواتروا الله يكربانا. نبيو نسيحة يجي wanda za mu iya cewa ta shafe mu gaba ɗaya, dukanmu ba wani gefe a cikinta, isa muka ba ta suna da al-makhraj, wato muna nufin mafita. Al'umma tana cikin wani irin hali, wani lokaci halin na rayuwa, wani lokaci halin na wato addini, wani lokaci kuma halin na tabarbarewar wasu abubuwa a cikin al'umma, wanda kana son ka shawo kansu ta can sai ka ga sun sake rikicewa ta can. Haka dai rayuwar take. Kuma wannan yana gaskata faɗin manzo Allah da ya ce a ƙarshen zamani al'umma ta za ta zama wato a rinka kai mata hari, kamar ma ana son a cinye ta haka, ɗanyar ta haka, saboda miyagun abubuwa da suke fita. Idan ka kula yanzu za ka ga fitina ta rayuwa, ya za a yi ka rayu ka samu kwanciyar hankali, ya za a yi ka rayu ka rinka samun abin da zai taimaka maka a cikin rayuwa, yaya za a yi ka yi tarbiyyar kanka da kanka da waɗanda suka zama nauyi a kanka, yaya za a yi wasu al'amura da suka zamanto mushkila a cikin rayuwa. Sai ga ba wani mutum da za ka ɗaga shi face sai ka same shi da damuwoyi iri daban-daban a cikin rayuwarsa, ko dai ta abincinsa, ko ta wurin kwanansa, ko ta inda yake aiki, ko kuma wato ta dai abokai, ko ta ina dai ga sunan da abubuwa sun tabarbare. Sai muka ga me mafita. Mafita abubuwa ne kamar guda goma sha hudu za mu kirga su. Kuma idan muka kirga su in lokaci ya yi, in ma bai yi ba, to kawai za mu rufe kayan mu. Waɗannan abubuwa ne wanda Allah ya ambace su, kuma manzo Allah ya yi magana a kansu. Su ne al-makhraj, mafita. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata kalma a cikin Al-Qur'ani, yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wanda yaji tsorona zai sanya masa mafita. Menene tsoron Allah din? Tsoron Allah, magabata sun yi ta maganganu a kai cewa shi ne kayi abinda aka ce kayi, ka bar abinda aka ce ka bari, wannan kawai shine za a iya kiran sa tsoron Allah a dunkule a wata kalmar kuma shine a ce duk abin da ka san zai kare ka daga wata musifa ko daga wani bala'i ko daga wutar jahannama wannan abin idan ka aikata shi to shine zai iya zame maka ka ji tsoron Allah ala ayyati halin akwai maganganu da yawa wanda ubangiji ya faɗa cewa wanda duk yaji tsoron sa kawai zai sanya masa mafita a wani gurin ya ce wanda yaji tsoron sa zai sanya sauki a cikin rayuwarsa kuma ne taqillaha yaj'alahu min amrihi yusra ubangiji ya ce wanda duk yaji tsoro na zan sanya duk al'amuransa duk al'amuran ka na rayuwa zan saka wani abu da ake kira yusra shine sauki kaga kamar Allah ya ba wa mutum mafita a cikin al'amura kenan a wata ayar tun a cikin surar guda yake cewa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wanda duk yaji tsoron Allah zan kankare masa kurakurai abinda kuma dan adam mumini yake jin tsoron gamuwa da Allah kurakurai da yake aikatawa sannan yace zan girmama wato ladansa shine zan bashi sakamako mafi girma domin babu wani abu da Allah ya halitta wanda zai ba ma dan adam ko abin nan ya kai girman aljanna aljanna ita ce tafi komai girma so zan girmama ladansa da wannan malamai suka ce yaqinan annan nasara alal aada nasara akan duk wani abun da ka san yana kinka shedan yana daga cikin makiyinka a cikin mutane kana da abokan gaba a rayuwa haka dan adam yake baya iya kubuta daga masu masa hasada daga masu yi masa kiyayya daga masu shirya masa mugunta haka yake yake cewa Allah ya sanya hanyoyi da zai biya taimake ka wanda waɗannan sabubba suna iya tabbatuwa akan dukkan musulmi ya ci nasara a cikin rayuwarsa ko ya ci nasara akan abokan gabansa ko ya ci nasara akan abun da suka dame shi da izinin Allah daga cikin waɗannan sabubba da muka ce su ne al-makhraj su ne mafita shine malamai suka ce abu na farko da zai taimake ka a rayuwa shine al-iman wal amalu salih imani da aiki nagartacce kuma yawanci ayoyin alqur'ani zaka ji suna cewa innal ladhina amanu wa amilu salihat wadanda suka yi imani sannan suka aikata aiki nagari to ko da yace aljanna ita ce gidansu zai dai faɗi wani abu mai girman daraja yace masu wannan sifar za a ba su wannan abu din to shi yasa abu na farko da zai sanya maka mafita a rayuwa ka jaddada imaninka ka gyara imaninka da Allah tabaraka wa ta'ala bayan ka gyara imaninka da Allah ba ka da shakku a wajen Allah a cikin imaninka na abin da Allah ya dora maka da abin da ya wajabta maka da abin da yace ka yadda da shi ka tabbatar da shi a cikin ranka to bayan wannan sai amalu salih sai aiki nagartattu imani a zuciya yake sannan kuma aiki nagartattu su kuma a gaban jikin dan adam yake shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta cewa kalmar la ilaha illallah wata kalma ce kamar bishiya ce mai jijiyoyi a cikin ƙasa sannan kuma tana bayyana rassanta a sararin duniya to idan ta samu waɗannan abubuwa guda uku ai guda biyu ta nan ne take iya ba da amfaninta ita bishiyar ma'ana misali bishiya tana da jijiyoyi da ta kafu a ƙasa wannan ba shine abin da mutane suke kallonsa ba shi ya nutse a cikin ƙasa to haka imani yake a cikin zuciya to amma tunda waɗannan jijiyoyin sun kafu a cikin ƙasa rassa kuma za su bayyana a lokacin da rassa suka bayyana so wannan lokacin ne bishiyar za ta iya haifar da ƴaƴan da masu buƙatar sha za su sha so ana son ka tabbatar da imani kamar yadda jijiyoyin bishiyar nan suka tabbata cikin zuciyarka don ba kowa yake iya ganin su ba jijiyoyin imanin haka yake, amma wannan imanin zai fi darasa a rassan da za su fitar da sakamakon da za ka huta a ciki. Yasa Allah ya hada imani da aiki na gani. To sai Allah ya musu wani wa'adi, waɗanda suka yi imanin nan suka tabbatar da imani kuma gabbansu suka nuna ayyuka, shine rassan bishiya. Wannan aikin kuma zai fitar da ƴaƴa, wanda kai za ka sha ƴaƴan, wani ma zai iya shan ƴaƴa, saboda zai ci albarkacin irin ayyukan da kake aikatawa. So Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yi wa su wannan halin wa'adi, yace wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, yace nayi alƙawari ma waɗanda suka yi imani, kalmar imani ta zagayo cikin wannan aya, daga cikin ku duk waɗanda suka yi imani akwai alƙawari. Shi kuma Allah bisa shaidar da ya ba mu kansa shine la yukhliful mi'ad, Allah bai saba alƙawari. Sai ce wa amilus salihati, kuma suka aikata aiki nagari, wani alƙawari Allah ya yi musu, yace la yastakhlifannahum fil ard, zan ba su istikhlafi a bayan ƙasa, ma'ana kenan zan ajiye su a bayan ƙasa su zamanto halifofina. Kisa kowane musulmi halifa ne na Allah, khalifan Allah ne kowane irin musulmi a bayan ƙasa. Duk ayyuka da kaga ana yin su, akwai waɗanda Allah yake son a yi, akwai waɗanda baya son a yi. Ya yadda ai kasuwanci, wa zai wakilci Allah a gurin? Dan kasuwa da ya kama kasuwanci ya kamata ya yi gaskiya, ya yi imani, ya yi aiki na gari. Wato aiki a hukumance, Allah yana so wane ne zai wakilci Allah a gurin? Allah yana son a yi aiki, muminin da ya karbi aiki shi zai wakilci Allah a wannan gurin. Noma, sana'o'i da sauransu duka da ka sani, kowa halifan Allah ne akan aikin da Allah ya hore shi. Allah yana son ya ga imaninka akan aiki. Tela kake, gyaran mota kake, tukin mota kake, me kake yi, ko ma wani irin aiki ne da kake yi, Allah yana son aikin, amma yana son ka zama khalifansa a gurin. Sai dan Mas'ud yake cewa to kada Allah ya zo neman ka a gurin da ya baka khalifanci bai same ka ba. Wannan babbar magana ce, magana ce mai girma. Kada Allah ya zo neman ka a inda yace ka tsaya. A yanzu a cikin wannan kowa yana da aiki, ko kowa yana aiki, kai khalifan Allah ne, to kada Allah ya zo ya same ka da cin amanar aiki, don kenan ya tarar da kai a inda bai kamata ya same ka ba. Kada kuma ya rasa ka a inda yake son ya same ka, mana kenan yana son ya same ka a cikin amanu wa amilus salihat, imani da aikata aiki na gari. An same ka kana yi, kuma aikin nan nagartacce ne, ka zamanto khalifa na Ubangiji a wannan gurin. Watakila masu da yawa masu sana'o'i ba sa ganin kamar wannan ya shafe su, a kana tuka keke napep, kana direban taxi, kana wani ne, sai kai ta ganin kawai kamar kai ba kai wakilin Allah ne a gurin, domin Allah yana son a wannan gurin a yi gaskiya. Ba inda musulmi zai samu kansa a aikinsa ba a son ya yi gaskiya, ko ina ka same shi za ka same shi yana da gaskiya. To kai khalifan Allah ne a ofis, khalifan Allah a gona, khalifan Allah a shagonka, khalifan Allah a duk inda kake, me kake yi na abin da za ka yi ka ci abinci, khalifa ne na Allah. Idan kana tuna wannan, Allah zai sanya maka makhraj. Akwai wa'adi da alƙawari da ya maka, yace a wannan aikin inda ka zamanto haka, to la yastakhlifannahum fil ard, shine zan zama za ka halifantar da kai a bayan ƙasa kamar yadda ne ma waɗanda suke kafin. To sai ya kawo wata magana, ce wala yumakkinanna lahum dinahum alladhirtadha lahum, zan ba su tamkini da tabbaci da kuwa da samun dama na su yi wannan addinin. Kenan abinda Allah yake so, samu imanin ka daya, samu aikin ka na gari, to zai baka tamkini shine samun dama a bayan ƙasa na kawala, kai walwala, kai aikin da biye kamata, kuma kana nan akan maganar mu. sai yace wannan addinin da ka yarda da shi zan ƙara maka yarda a kansa. Da yawa muna sallah, da yawa daga cikin mu ana azumi, da yawa daga ana yin abubuwa, amma har yanzu da yawa daga cikin mu ba su samu yardar da ake da bukata ta yaqini. Yace to zan idan ne wannan na baku tamkini na addini to zan canza muku tsoron da kuke ciki. Yanzu kamar kowa a tsorace yake a wannan rayuwa da muke ciki, kamar kowa a tsorace yake. Duk wanda ka gani da haka kamar baka yarda da shi ba kana jin tsoro, saboda ana satar mutane. Dan adam ma yanzu ya zama shi ma kaya ne da ake sata. Da dai abin da aka sani ana yi ma dan adam sata, amma ba a saci dan adam ba. Amma a yanzu ana satar dan adam, shi karan kansa ya dawo kayan da za a sace shi. To kaga ai muna cikin tsoro. Mafita guda ɗaya ita ce amanu wa amilu salihat, imani da aikata aiki nagari. Da babu wannan ya faɗi sharadi ke cewa ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a, suna bautata min ne ba tare da sun haɗa ni da kowa ba. Wannan ka'ida ce guda ɗaya wanda take ba mu ɗan adam mafita. Duk inda ka samu kanka gyara imaninka, aikata aiki nagartacce, kada ka cuɗanya imaninka da munanan ayyuka. Zai iya yiwuwa kana da imani kana sallah, amma watakila kana ɗan shaye-shaye, ɗan zinace-zinace, ɗan sace-sace. To khaladu amalan salihan kenan wa akhara sayyi'a, yanzu ka haɗa mummunan aiki da kyakkyawa, wanda shi ma wannan ba daidai ba ne. So ake a same ka da imani khalis, a kuma same ka da amalun salih, tacaccen imani, imanin da ya hana ka zina, imanin da ya hana ka sata, imanin da ya hana ka cin riba, imanin da ya hana ka duk wasu munanan abubuwa. Sannan aikinka salih, wanda ya zamanto ba shi da riya a cikinsa. To ka samu matakin farko na cewa Allah zai sanya maka mafita a rayuwa, ba zai wulakantar da kai ba. Amma duk wanda ya cuɗanya imaninsa da ayyuka nagartattu zai iya ha'inta, zai iya sata, zai iya zina. Wannan Allah bai masa wannan wa'adin cewa zai bashi wannan mafitar 100% ba. Da haka shi yasa sabonmu yana jawo mana matsala, sabon da muke ma Allah yana jawo mana matsala. Kuma za mu iya gane cewa sabo bai taba ba yadda za a iya ba mu mafita a cikin rayuwa. Ko ka ji daɗi a cikin sabo, to kada ka ɗauka sabon zai iya ɗorewa da kai a cikin jin daɗi. A'a, sai dai ya cire ka daga jin daɗin ya sake kai ka cikin wahala. Idan mun kalli babanmu Annabi Adam, daga darasin da Allah ya koya mana a cikin kissarsa, da Allah ya yi aljanna ya ajiye shi a ciki, ya ce ka zauna a ciki, na ba ka dama duk abin da kake so da kai da iyalinka ku ci. Fa kula minha haythu shi'tum ragadan, ku ci duk abin da kuke so. Aljanna ta wuce ka tsaya kana kirga mata abubuwan jin daɗi. Ko a wannan duniyar yanzu ba za ka iya kirga abubuwan da ake ji na daɗi ba, sai dai ka faɗi abin da ya sauwaka maka kawai. A duniya ma tukunna, balle a lahira ba za ka iya kirga ni'imomin Allah ba. Tunda ma Annabi ya ce akwai abin da ma kunnenka bai taɓa ji ba, akwai abin da idanunka bai taɓa gani ba, akwai abin da kuma tunaninka bai taɓa faɗuwa ba. Ka san ba za ka iya faɗin abin da ke cikin aljanna ba. Amma wannan ni'imar da Allah ya yi kewaye Annabi Adam da ita, sai ya sa masa doka guda ɗaya: wala taqraba hadhihi ash-shajara, kar ka kusanci wannan itaciya. Shine hani, shine aikin sabo. Shedan bai bushe ba, yana yawo, yana zagayawa, yana zuwa kan Annabi Adam, har sai da ya sa shi ya ci wannan itaciyar. Cin itaciyar ke da wuya, wannan sabon guda ɗaya shi ya lalata duk ni'imar gidan aljanna. Allah ya fusace ce ma Annabi Adam ka sauka, wannan gidan ba za ka zauna a cikinsa ba. Jama'a kun gane illar zunubi? Ku dubi yadda zunubi ya saukar da Annabi Adam daga gidan ni'imar da ba za ka iya kirgayewar ni'imar ba. Aka raba shi da matarsa, aka cilla ta wani guri a duniyar, aka cilla shi wani guri, kuma yanzu ba maganar wai yace a kyauta bane, ba maganar yanzu ya saka a kyauta bane, magana ce ta yanzu zai fuskanci kalubale. Na farko, ina zai zauna? Ta yaya zai hada rayuwa? Ina zai samu makansa abinci? Kuma ya zai kare da Ubangiji? Ka kula, wannan zunubi ɗaya ne tan ya jawo mu annabi Adam. To yanzu kai idan kana zunubi guda nawa kake? Idan an sauke kakanmu a gidan aljanna saboda zunubi ɗaya a gidan ni'imar da ba ta iya kirguwa, yanzu kai kana zunubi, wanda irin wahala ne ba za ka shiga ba. Na'am? Ko baka ma gane tambayar ba ne? Oke, ka gane kawai shuru kai. So kowa sai tambayi kansa da kansa, irin waɗannan zunubai da ake aikatawa, anya za su iya ba mu jin daɗin rayuwa? Allah dai ba zai kore mu a duniyar ba, tunda dama ya kawo annabi Adamu kamar gidan horo ne. To za ka yi ta gamuwa da abubuwan horo, horo wanda za a kora ka da su. Idan Allah ya sa hankalinka cikakken hankali ne, to za ka tuba ka daina zunubi. To daga ka daina kuma a nan ne al-makhraj yake, mafita daga kuncin da ka samu kanka a cikin rayuwa. So wannan ɗaya kenan daga cikin abubuwa goma sha hudu da za mu kirga. Ɗaya kenan daga cikin cewa amanu wa amilu salihat, zan ba su wannan tamkini kuma in kare su, kuma duk tsoron da suke ciki zan canza shi, zan ba su aminci. Na biyu, daga cikin abin da zai taimake ka akan mafita a cikin rayuwa, don kowa yana jinta a jikinsa a yanzu, ba wanda baya ji, kowa yana ji, da mai hali da marar hali, kowa akwai inda Allah ya nuna masa. Kana da kuɗi? Eh, amma dai ko kana da kuɗi ba ka son tsada. Ko kana da kuɗi ba ka son tsada, don ita tsada wata aba ce wanda Allah bai santa, ɗan adam ba ya santa a cikin rayuwa. Ko kana da abin siya ka fi son sauƙi, ba wanda ba ya ji a ciki. So mafita ta biyu ita ce nasruddin, ka taimaki addini. Wa min a'zamil asbabin nasr, yana daga cikin mafi girman abubuwan da za su sabbaba maka ce nasara da fita daga cikin halin da kake ciki, nasruddin, ka taimaki addini. To shi ma wannan bangaren da yawa za ka ga mutane ba sa shiga cikinsa, saboda kana kallo ana aikin sabo, kana da daman da za ka iya hanawa, amma ba za ka hanawa. Wani a gidansa ake sabon nan, matarsa ce take sabon, wani kuma 'ya'yansa ne suke sabon, amma kuma ba zai hana ba. To wace gudunmawa ka ba mu addini, tunda addini ba ya san sabo? Kamata yayi ka ce a daina ko? Wannan ya ishe ka ka samu mafita a wajen Allah, in dai ka hana ko ba a hannu ba. Saboda manzo Allah ya ce la ta'muranna bil ma'ruf, ko ku yi umurni da abu mai kyau, wala tanhauna anil munkar, ku hana mummunan aiki, aw la yushikanna Allahu an ya'ummukum bi azab, ko kuma an yi kusa Allah ya game ku da azaba. Khiyarukum, zababbunku, yad'ullahu suruqi Allah wala yustajabu wala amsa. Yanzu idan an tara al'umma an ce a fito da zababbu, suwaye? Ba fa wanda suka tsaya takara aka jefa musu ƙuri'a ba, su muke magana ba. Don karka ɗauka ana maganar zaɓaɓɓe, ba wani ake magana ba. Wannan zaɓaɓɓu a cikin al'umma yanzu, idan ana son ka fito da zaɓaɓɓu, suwa za ka kawo? Malamai ko? To malamai su ne kake tsammanin za ka kawo su, saboda annabi ya ce idan ba ku yi hana mummuna ba, an gane, kuka yi umarni da kyakkyawa, ba ku yi wannan ba, kowa ya zauna. To na yi kusa, in ji Ubangiji, zan haɗa ku da azabar da za ta game ku dukkanku gaba ɗaya. Kaga hadda malaman kenan. Sannan zaɓaɓɓunku za su zo gabana suna neman ceto, ko su roƙi Allah don a yaye wa mutane musifar da ake ciki. Sai Allah ya ce fala yustajabu, ba za a amsa ba. Annabi ya ce ba za a amsa ba. Zaɓaɓɓun kenan. Fagen cin nasara daga mafita a cikin rayuwa shine kowa ya hana mummunan aikin da yake kallon ana yi. yayi umurni da ayi kikkiawan aikin da ba a aikatawa a ce ayi wannan mataki ne na fita daga wahalar da muke ciki to amma yanzu suwaye suka an barwa malamai ne kadai yanzu kai a anguwar ku ba a sabo ka taba yin magana kana jiran malami ne zai zo ya hana to tunda kai shiru Allah zai kawo musibar da za ta same ka saboda ka bari ana sabon Allah kuma baka ce komai ba amma da ka fada ko ba a daina ba to Allah zai sanya maka mafita wannan aikin da kuke kallo na cewa a hana mummunan aiki a ce ayi kyakkyawa shine fa Allah ya zabi duk zababbun annabawan nan duk annabawan nan da ka sani me suka goyi ne tuma ga rasulun yatulu alaihim ayati wa yuzakkihim ko wa yuallimuhumul kitaba aikin kenan na manzannin da wannan kuma ake gyara al'umma yau ka shiga kasuwannin mu waye yake umurni da ayi daidai ko sarkin kasuwa ka samu ba zai ce wa mutane komai ba ko yanzu idan an tara mutane kamar dubu ko dubbai me yasa ko a filin ball yanzu misali in an tara mutane za a yi ball me yasa ba za a ce ai mallam salati ba mu me yasa ba za a ce kar wani ya zagi wani ba me yasa ba za a ce ba ma son ashar ba a wannan gurin saboda za mu yi wasa watakila muna roƙon Allah ba mu nasara dan haka kar a yi ashar yanzu a filin ball ba za ka iya faɗan haka ba tunda kana zuwa ball ba za ka faɗa ba to ga kuma annabi ya ce in dai an taru musulmai ba a yi ma annabi salati ba to mutane za su tashi suna warin jaki to yanzu warin jakin kenan za mu yi ta yi ba a ambaci Allah ba ba a ce komai ba tarurruka nawa ake so wannan aikin da ake kallonsa kamar ba komai ba shi ne zai taimaki al'umma wajen mafita ka taimaki addini shine addini ragon abu ne da yake neman sai ka saka masa hannu a'a ba wannan ake magana ba ana maganar cewa duk inda ka saka wani abu wanda zai karfafi wannan addini to ka taimaka ma addini ai in tansurullah ne yansurku ko in kun taimaki Allah sai Allah ya taimake ku ta ina Allah ya gaza da yake bukatar taimakon ka shine in tansuru dinallah in kun taimaki addinin Allah saboda Allah baya bukatar komai a gurin ka ya wadat ya ayyuhan nasu antumul fuqara yace ku ne fakirai mabukata wallahu huwal ghani Allah mawadaci to amma yau zaka ga cewa komai da duk kake kallo sai ga a cikin gida ba mai hana mummunan aiki a waje ba mai hana mummunan aiki wai ana jiran wasu da suke magana ko a ce su ne masu wa'azi wai su ne wani ma a anguwarsu ake sabon kawai zai rubuta ne ya tura wa malami wai ka yi bayani akan abu kaza shi fa ba zai iya ba ya aka ga gane wannan abun baya da kyau har kake son malam ya yi bayani ai daga wannan lokacin to ya zama wajibi akan ga kafara domin annabi ya ce ballighu anni walau aya ka isar mun ko da aya ce so wannan yana daga cikin abun da yake gyara gidaje yake ba mu al'umma mafita dan haka kowa ya dauka ma kansa in ya ga barna a cikin gidansa ko a inda zai iya ture ta to yayi magana ko a karba ko kar a karba ka fita a wajen ubangiji kuma wancan saukin da Allah yake cewa zai saka maka domin ka sauke wannan aiki wal qiyamu bihi qawlan wa i'tiqadan wa amalan wa da'wa addini yana buƙatar mutane su tsaya akan wannan su tsaya da yin addini da gaskiya ba da wasa ba da za ga wani da yawa ko addu'a yake baya ya kiri to an ce dai mu yi addu'a an ce ne ku yi addu'a wannan kalmar tana nuna shakku so baka da yaqini ma kenan tsakaninka da ubangijinka shi kuma a wajensa duk wanda ya roƙa ya sa yaqini ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba haka annabi ya ce ko roƙon Allah za ka yi ka sakankance ka tabbatar amma kana addu'a kana cewa to bari dai an ce mu yi addu'a to mun yi kaga kamar shakku kake kenan so duk wani musulmi da zai daga hannu kada ya daga hannu yana da shakkun wai ba za a amsa ka saka wannan yaqini kawai ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ka roki Allah kuna masu sakankancewa da za a amsa muku. Wannan kai itikadin haka kaulan wa amalan, a aiki ko a magana, zama Allah kadai shine kake jin abin nan din shi. Shi yasa Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku masu imani, in tansurullaha, in kun taimake addinin Allah, yansurkum, zai taimake ku. Duk wanda ku Allah yace zai taimake shi, to ba magana faduwa a wajensa. Sai ce wai sabbit aqdamakum, digadigan ku zan tabbatar da su akan gaskiya. To da ka duk wata shubha da za ta zo za ta barka akan shari'a, duk wani abun da ya zo, in dai ka taimake addinin Allah kai abun da ya kamata, duk hauma, haumar masu bata da wani abun da za a kawo maka na shubha, wallahi ba zai iya gusar da kai akan gaskiya ba sai ya tabbatar da kai akan gaskiya. Saboda haka wannan mafita ce mai karfin gaske. Na uku daga abin da zai baka mafita a cikin rayuwa shine at-tawakkul 'ala Allah wal akhdhu bil asbab, ka dogara da Allah. Idan ka dogara da Allah sai ka bi sabuba. Ba zai yi ba mutumin da kawai bai fita ya nema ba, yana zaune kuma yana cewa ya dogara da Allah, bakin da Allah ya hana ai ya bude, ba zai hana shi abinci ba, sai dai ko watakila zai dade bai ci ba ko. Zai iya yiwa. Wannan ba tawakkul bane, sunansa tawakul. Akwai tawakkul, akwai tawakul. Shi ne mutum ya samu abin da bai tabbata ba sai ya jingina da shi ya tsaya. Ka dogara da tabbatacce. Wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut, ka dogara akan rayayyen da baya mutuwa, shi ne Allah. Ka dogara da babanka zai mutu ko ba zai mutu ba, ka dogara da gwamnati ma za ta mutu, za a yi lokacin da ba ta nan ko. Duk wani abin da ka dogara da shi in ba da Allah ba ne zai tafi ya barka. To da yawa kuma mutane suna da wannan, kawai ga mutum a inuwa yana zaune wai ba zai fita rana ba, kuma yana cewa inda Allah ya kaddara za mu samu, za mu samu. A wannan cikin magana ce haka, haka kawai babu sababi. Shi yasa aka ce kai tawakkuli ala Allah wal akhdhu bil asbab, ka riki sabuba. Bari mu baka misali da annabi Musa. Yayi wa'azi ma Fir'auna, abun ya rikice ya kai matsayin da ana neman annabi Musa za a kashe shi da shi da mutanansa. Ya kama hanya zuwa Nil, teku kenan, yana tafiya. Fir'auna ya ji labarin cewa sai suka biyo shi, suka biyo annabi Musa. Lokacin da mutanen annabi Musa suka kalli Fir'auna a bayansu, kuma ga gabansu teku, ya za a yi? Suka ce inna la mudraku, mu wallahi yau kam an gama da mu, an riske mu, kawai za a kama mu duk abin da muke tsammani, tunda ba za su fada teku ba. Annabi Musa ya ce musu kalla, inna ma'i rabbi sayahdi, ubangiji na yana tare da ni, zai saka mun hanya. To da Allah ya tashi, yana da iko shi Allah ya tsaga tekun, Annabi Musa ya haye, amma sai Allah bai yi wannan ba, sai da ya saka Musa ya aiki, ya ce ya Musa, wannan sandar da take hannunka daga ta ka bugi tekun, kaga an samu sabab. To kai yanzu kawai ka zo ka zauna ka ce ba aikin da za ka yi, shikenan sai ka samu abin da duk kake bukata? A'a, za ka rasa mafita a rayuwa in an jima kana. Shekarunka su tafi su kare, kuma baka kama komai ba. Allah ya ce ma annabi Musa, ka daki teku da sandar. Dagawa a buga ai aiki ne ko? Ko ba aiki ba ne? Shi ne sabab, ya dogara da Allah, domin sai da ya ce ma mutanensa, ya ce a Allah na yana tare da ni, zai shirya da ni. Amma da Allah ya tashi fitar da su din, sai ya ce to daga sandar ka daki teku. Shi ne ya daga sandar ya daki ruwan teku, kaga yayi ne? Ya bi sabab. Sai aka tsaga kogin aka tseratar da su. Da yawa za ka samu matasa suna zaune sun rena abin da za su. Shi kuma Allah abin da yake nema a cikin rayuwa shi ne ka bi sabab. da yake ku anan kuna headquarter Nigeria ne ko Abuja ko na jin ku ku ne kororuwa ai don Nigeria gaba daya karkashin ku take ba gaba ne to saboda ka ku ne ɗan kororuwa ko mu a can wani lokacin sai kaga matasa suna zaune kawai haka ba aikin da zasu ko mutun ya rinka gaya maka bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba amma wani bakin zai sha wahala kafin ya ci abinci saboda kanan kamar ita ce kololuwa tunda da gwamnoni da wane ne kowa nan yake zuwa ya samu bukatunsa ko ya samu gwamnati abin da zai fada ya fada a yi masa duka abin da za a yi nan dai ita ce kamar madinar makka ko lokacin ya fara na'am to saboda haka dole ka bi sabab mutane suna rena sabab a wani lokaci musamman matasan mu a yanzu zan kara abin nan anan saboda da yawa daga cikin matasan mu suna da ganin inda ka gama ka samu dan digiri dinka to shikenan sai kai ta ganin kamar shine kololuwa kai to ka tsaya kai tunani ire-iren ka da bana suka fita a jami'a mutun nawa aka fitar jami'oyin ka sannan kuma kai yanzu duk a tunanin ka kana ganin gwamnati za ta ba ku aiki wadanda za su fita baɗi kuma ya za a yi da su duk yanzu akwai ofis din da za a saka mutane to ka fara tunanin cewa dole ka bi sabab ka bi wani sabab din wannan ba shi bane don watakila in kai wasa akan wannan kana rike da kwalinka na NCE ko na digiri ko na wani abu idan kai wasa sai yunwa ta kashe ka alayi gara ka bi wani sabab din da zai taimake ka a yanzu ba da bane da ne in ka gama karatu kawai za ka samu aiki free amma yanzu ba da bane dole ka bi sabuba idan ka shiga kauye mu da yake daga kauyen muka fito idan ka shiga kauye za ka ga wani mutum ya samu karan dawa ya dan fere shi haka sai ya saka allura da su matsefata da su reza da zaren lilo su yake yawo a cikin gari yana talle kuma sai ka samu da wannan sana'ar da yake ya bi sabab da ita Allah yake azurta shi ya ciyar da matar shi watakila bai da gida ya biya haya saboda kawai Allah yana son ka bi sabab kana bin sabab ne Allah zai saka albarka a cikin lamarin amma da yawa ba sa bin sabab dogara yanzu in ka bude portal kace to mutane su nemi aiki ina jin sai ka rufe portal din saboda masu shiga ciki haka ne ko to kuma watakila ma wannan da aka dora din aka bude yaudarar ku aka yi an riga ma an raba aikin kai yanzu kawai kana sama musu wani kudi ne watakila na shiga in form ka cika kawai ka sama musu kudi ne ba aikin za ka samu so dole mutane su bi sabab ba tawakkuli kadai ake da bukata ba a cikin rayuwa idan kai tawakkuli dole sai ka bi sabab kamar yadda muka ambaci na annabi Musa alaihi salam kamar yadda mai waccan sana'ar ya bi sabab amma ba zai yi kawai karatunkan nan da kai shi kadai ne ka dogara a kansa kuma ka tsaya ba zai kai ka ba sai ka bi sabab ka nemi wani abin da za ka at-tawakkul ala Allah dogaro ga Allah ma'itidadin al-quwwa tare da tanadin karfi da zai taimake ka akan wannan so yana daga cikin sabuba da zaka bi shi yasa Qur'ani ya gaya wa annabi yake fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan kai niyyar zartar da wani abu to ka zartar ka yi amma ka dogara da Allah saboda inna Allaha yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro ba makawa tawakkuli da akhdhul asbab da bin matakai na sabuba waɗannan ba makawa ba sa rabuwa tawakkuli da bin matakai ba sa rabuwa haka musamman waɗanda suke matasa waɗanda rayuwarsu yanzu take farawa dole su bi sabuba su dogara da Allah kuma su bi sabuba saboda rayuwa tafiya take amma idan ka bi asbab ga dogaronka ga Allah ga aikin da kake yi ga uban da kake suna kawo maka taimako a rayuwa to zaka dore amma fa idan ka zauna kawai da zunzurutun tawakkuli baka bi sababba to in kawai zaka tsufa inda kake da ka zo har mutuwa ta rike ka kana cikin tsumma ba mai ma ko kudin aure ba zaka iya samu wata kila to wannan kenan dan haka yace a cikin tawakkuli akwai abubuwa kamar haka wato na farko shine al-i'timadu ala Allah dogaro da Allah din wasiqatu bi wa'dihi da gaskata wato wa'adin Allah da kuma taimakon addinin Allah sannan nabiyu yace al-aqdu bil asbab al-mashru'a kabi sabuba wanda shari'a ta yadda da su bayan dogaronka to anan zaka samu wato mafita yasa ma Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu wangiji yake cewa ku yi tanadi ga waɗanda suke ba ku ba na ƙarfi wannan aya ta zo akan maganar yaki wanda manzala yake Allah yake gaya musu cewa ku yi tanadi wato amma cikin tanadin ku bayan dogaro da Allah ku tanadi ƙarfin ku ƙarfin an fassara shi ko ilimi ko kayan yaki ko abubuwa yana da nuna sabuba da dan adam zai bi sai ba za ka fito wajen daga ba ka da makami ba ba za ka fito filin daga kuma ya zamanto ba ka da ilimin da za ka iya fuskantar inda za ka fuskanta waɗannan duka suna cikin sabuba da waɗannan ake iya tsoratar da maƙiya na hudu daga matakan mafita al-mushawara ka rinka shawartar mutane bainal mas'uli tsakanin waɗanda suke za su iya baka shawara shawara kuma wata aba ce wanda take taimakon dan adam amma da yawa daga cikin mu saboda rashin shawara wasu sun afka ba su shawartar ahalin abu idan za ka yi shawara sai ka shawarci ahalin wannan abu yanzu ko gwamnati da a ayyukanta da take duk abin da ta tashi a ce za ta gayyato waɗanda suka san wannan bangaren kuma su ba da shawara akan bangaren kuma gwamnatin ta karɓa ta aiki da ba za ta shiga nadamar da aikin ciki ba a gani to amma watakila za a iya gayyatowa kila ma in an tashi gayyatar ba za a gayyato ahalin wannan abun ba to duk wanda ka gayyato za ka nemi shawara a gurinsa amma bai san wannan abun ba ko ba ahalin wannan abun ba ne kawai shirme kake misali yanzu kana son tallan goro goro za ka sayar ita ce sana'ar ka ita take son kai sai ka tafi wajen mai sai da nama wai ya baka shawara akan sai da goro ta ya za a yi ka cimma nasara ya san yadda ake sai da goro ya ma ake lallamin goro ya zauna bai ma sani ba saboda haka idan za ka yi shawara ka nemi ahalin abu da yawa matasa sun gamsu da dan abin da suka karanta akwai iyaye masu experience a cikin rayuwa amma ba sa shawartar su haka suke gudanar da rayuwa haka ne ko a rayuwa wanda ya gabace ka ya kamata ka rinka neman shawara a gurinsa domin ya taka matakan da kai baka taka ba kuma ya san abubuwan da baka san su ba yana iya hango abin da ba za ka iya hango su ba in kana son mafita a cikin rayuwa ka rinka komawa baya ga waɗanda suka san wannan abu nan ne za ka ci nasara amma gaban kanka wasu ba ɗan abin da suka karanta shi yake yaudararsu ya karanta ya yi graduating ya yi wane ne kaza da kaza shi kenan ba ruwansa da abin nan wani ma tunda iyayen watakila ba su yi karatun bokon ba to kawai yana kallon su wasu antisocial ne ba ga bane ko da yake yana ganin ba to wace shawara zan je nema kawai wannan tsoho da ya riga ya rude bai san abin nan ba shi kenan kawai kana ganin kamar kokolosa ma ta riga ta yi blocking, yana da tunanin da wallahi ba ka da shi, domin ya zauna a wannan duniyar kafin ka zo ya ga abubuwan da ba ka gansu ba. Shi yasa duk kai sun kokolwa irin na manzo Allah, duk kai sun kokolwa da yake da shi da karfin tunani da hangen nesa, wallahi sai da Allah ya dawo da shi ya ce ka rinka shawara. Wa shawirhum fil amr, duk wani al'amari da ya taso wanda baka san kansa ba ka shawarce su. Haka yake shawartu, kuma ya tara bakaike da farare duka a karkashin sa. Sulman al-Farisi su suke ba da shawara a wasu gurare, saboda inda suka fito akwai experience wannan abun. Su Suhaibul Rumi ya fito daga Rum, akwai abubuwan da ya sani wanda babu wahayi bai zo akan su ba. In an haɗu sai kaga an hada ra'ayoyi collectively, an samu abubuwan da za su zama to cewa sun amfana kuma sun bada mafita. So ka rinka ka daina tunanin kai karan kanka kai kadai, wai za ka iya cimma nasara akan abubuwa. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yushawiru ashaba, wanda Allah ya kasance yana shawartan sahabbai, ma'a kamali aqlihi, tare da cikar hankalinsa, wa sadadi ra'ayi, ra'ayi manzo Allah ya zo da shi tabbatacce ne, amma duk da haka yana ajewa. Saboda me? Imtisalan li amrillah, domin ya sadar da umurnin Allah, da Allah ya ce wa amruhum shura bainahum, al'amarin su shawara ne a tsakani. Wannan yana daga cikin abinda zai baka mafita a cikin rayuwa. Yawa, ko aure za ka yi in baka da mata, ka dinga shawartar waɗanda suke sun san wannan bangaren. Ina ya kamata ka je ka nemi aure? Don ba haka ba sai ka je ka fada inda bai kamata ba. In kasuwanci za ka yi, ka nemi ahalin waɗannan abubuwan. In aikin gwamnati ka samu, ka nemi tsofaffin da suka san aikin gwamnati su baka shawara. Wannan zai baka mafita a cikin rayuwa. Abu na biyar da zai taimaka ma ɗan adam wajen wato mafita shine athabat inda liqa al'adu, wato ka samu tabbaci ba za ka rasa makiya ba a rayuwa. Ba wani ɗan adam da yake zama ba shi da makiyi. Annabawa ma duk kyawun halayensu da abun ɗinsu sai da Allah ya ce musu wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan, duk wani annabi, ba annabin da ya zo wannan duniyar na turo shi ban sa masa makiyi ba. To idan duk annabawa da halinsu da komai an sa musu makiya, to kai ma dole za ka samu makiyi. To sai ka samu athabat, wato shine tabbatuwa, ka samu tabbaci daga wajen Ubangiji. Kana da makiyi amma dai ka dogara da Allah, kuma kana bin asbab, kuma kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan ya baka cin nasara. Abu na shida shine ash-shaja'a wal butula wat tadhiya, ana son ka zama jarumi. Domin a rayuwa ba a samun mafita sai ka sai da jarumta. Rago baya iya cin nasara. Ka ba misali, yanzu ko an haife ku tare ne, an saka ku a primary da wani, kawai an zo an yi punishment ya ga ba zai iya ba sai ya gudu, amma kai sai ka jure, ka nuna jarumta, ka jure kai ta yi kai ta yi har aga kai inda ka ci nasara. To in wannan abin da kai ya fitar da kai ya baka mafita a cikin rayuwa, ka ci ba nasara, to wannan da ya gudu zai zo yana cewa da dai abokinka ne shi. To an tsere ma kenan, ba a samu shaja'a ba. Shi yasa za ka ga da yawa wani yanzu idan ya cika form na aikin ɗan sanda ko na soja, daga an zo training zai gudu. Babu jarumta kenan, ba zai iya juriya ba. To ba jarumta ba za ka ci nasara ba, ka zama malalaci, shi kenan sai ka gudu. Wani an kai shi wajen koyon sana'a da za ta fitar da shi a rayuwa, sai ya kasa haƙuri shekara biyu shekara uku da zai yi, watakila a bashi certificate ya iya, ba zai tsaya ba, zai tafi ba jarumta. Kuma da yawa wannan yana samun yaranmu rashin juriya. Shi yasa ko an buɗe wani abu, ko za a ɗau soja ko ɗan sanda ko wani abu, to kawai abinda ake tunani shine bari in an zo wajen training za su gudu. Shi kenan mun zama malalata. Dole sai da juriya. Babu wani wanda za ka same shi a rayuwa ya ci nasara bai jure ba, babu shi. da juriya ake samun mafita dole ka jure sannan tafhiya shine sadaukarwa ka sadaukar da kanka akan wannan abun da kake son ka cimma nasara ko ma menene za ta faru ba gudu ba ja da baya da yawa daga cikin mutane ko a yanzu a wannan halin wasu sun nace ko juriya ko ina jin ko wanda yayi shugabancin kasar nan wanda aka ce yaro su din nan ai ina jin sai da yana ce ya dage ya daddage har ya zo game an buga ya sake ya ji ya zauna yana nan da yana fako harin wata shekara hudun ta wuce an sake zuwa ya sake aka buga ga irin su Nelson Mandela ko duk dai ba irin juriyar bace duniya kanta idan ba za ka iya mata juriya ba za ka ci nasara ba in kana son mafita sai ka dage ku daina zama malalata kuma ku daina zama waɗanda ba su da juriya duk abin da ya taso kawai gudu za ka yi ya zamanto cewa dole sai an sabu wannan da wannan ake samun cin wato nasara shi yasa aka ce min asbabin nasr yana daga cikin abubuwan da za su baka mafita al-ittisafu bish-shaja'a ka siffantu da jarumta wat-tahiyatu bin-nafs ko da za ka sadaukar da kanka ka sadaukar da kanka dan ka cimma nasara saboda akan cin nasara akan abin da ka yarda da shi kuma ka tabbatar da gaskiya ne za ka iya rasa ranka akai da haka sahabbai suka sadaukar da kansu saboda sun san sakamakon su a wajen Ubangiji a wajen jihadi sun san cewa aljanna ce dan ka duk bala'i da ishirwa da yunwa da wane ne ba su gudu ba haka suka tsaya idan mutuwa kake ji kana jin tsoro to aina ma ta kunu yutrikumul maut ko akan gado kake kwanci mutuwa za ta riske ka Ubangiji haka ya fara yace duk inda kuka kasance a duniya mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun yi gidaje masu dogin katanga kun rufe kun yi komai kuna ci balle ma wani mai magana yana yi wa mutuwa kirari yana cewa wai yamshi bila rijlin mutuwa tana tafiya ba tare da kafa ba waya sulu bila kaffin kuma tana iya samun mutum ba tare ko ka toshe kofa za ta iya samun ka ba tare da ta miƙa hannu ba haka mutuwa take duk inda take wamal mar'u illa sariqun wato daqqa shaksu yasulu bila kaffin wa yas'a bila rijlin mutuwa ba da kafa take tafiya ba balle ka gudu mata ka tsere ko ba da hannu take kamawa balle ka ce dan ba ta kama ka da hannu ba za ka iya mutuwa ba za ka mutu abu na bakwai daga cikin abin da za su baka mafita a wannan rayuwa shine addu'a wa kasratu zikir duk wanda yake son ya ci nasara a samu mafita to ya yawaita addu'a ko da daddare ka farka wallahi kafin ka sake koma bacci na biyu ka gaya ma Allah hasal imam manzo Allah cewa wanda duk ya farka ya ambaci Allah a cikin daren sannan ya addu'a za a karba masa idan ya alwala ya salla qubila salatu za a karbi sallarsa saboda Allah yana son ka kwanta akan ambatansa ana lokacin da ka kwanta yi azkar ayatul kursi qul huwa falaki nasi wannan ne sauran addu'o'i da suka zo Allah ya san kai nawa ne za ka kwanta bacci don ba dole ne ka tashi ba dan haka ka dawo gare ni kuma na karbe ka idan na dawo maka da numfashi lokacin da ka farka to ka ce alhamdulillah saboda baka da iko akan wannan to sai Allah a wannan wurin sai ya buɗa maka ya baka nishadi ya baka dukkan abin da zai baka mintocin mu sun yi kusan karewa ko wa kasratu zikir kuma dole ya zamanto da yawan ambaton Allah wannan ana buƙatar min adami wa aqwa awamilun nasr daga cikin mafi ƙarfin abin da zai taimake ka da samun mafita a rayuwa mafi ƙarfi daga ciki shine al-istighasatu billah ka rinka taimako neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wa kasratu zikr da yawan ta zikiri wannan yana daga cikin abin da zai taimake ka kwarai da gaske a cikin sha'anin rayuwa. Abu na takwas shine da'atullah wa rasul. Duk abin da za a yi a cikin rayuwa kada ka manta da umurnin Allah. Allah ya ce kai kaza, Allah ya ce ka bar kaza. Manzo Allah ya ce kai kaza, ya ce kuma ka bar kaza. Wannan yana daga cikin abin da yake guiding dinka, hagun da daman ka. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata ka kula da shi sosai. Abu na tara shine al'umma gaba daya ta zamanto cewa al-ijtima'u wa adamu tanabu. Yanzu kamar yadda arewacin Najeriya ga yadda yake, ya kamata a ce an samu haɗin kai a dunkule a guri ɗaya. Wannan zai iya sawa abinda aka sa a gaba a cimma nasara a kan. To amma yanzu wasu sun yi ta can, wasu sun yi can, shugabanninku suna ta can, kuma kuna ta can. Shi wanda yake son ya cinye ku, tunda kuka rabu kama ɗaiɗaikunku da sauƙi, duk zai iya cinye ku wallahi. Haka ne ku? Tunda ba a haɗu ba, amma in aka haɗu duk wani wanda ya so ko kai ba zai iya samun mashiga ba, wala buge shi za ku. To amma yanzu tunda wannan ya tsaya a nan, wannan ya tsaya a nan, to shikenan zai zo ya suri ɗaya sai ya gaba. Da ya gama cinye shi zai dawo. Da haka duk sai an cinye ku. Abin da yake ba mu al'umma cin nasara shine ta haɗa kai. Yanzu ko a masallacin nan misali yadda kuke haɗuwa ku yi sallah, idan ba ku dunkule guri ɗaya ba za a iya samun wani kawai ya rarraba kan, kuma zai ci nasara. Don haka mafita a cikin al'umma shine ta dunkule ta zamanto abu ɗaya. Abu na goma shine as-sabr wal musabara, haƙuri da juriya. La budda min as-sabr min al-umuri kulli, ba makawa dole sai an yi haƙuri akan al'amari. Ba a iya cin nasara a rayuwa ba tare da an yi haƙuri ba. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Abu na goma sha ɗaya a gurguje shine al-ikhlas, duk abin da za mu yi kuma ya zamanto dan Allah. Shi kuma Allah yana son masu yi dan shi. To idan an samu wannan, to an samu abubuwa da za su fitar da al'umma daga cikin halin da take. Na goma sha biyu shine ar-ragba fi ma indallah, kwaɗayinku ya fi yawa a wajen abin da ke wajen Allah. Sabanin yanzu yadda muke, kwaɗayinmu ya fi yawa a wajen abin da ke wajen gwamnati. Haka ne ko? Wanda yanzu ko ruwan sama aka turo iska mai ƙarfi ta yaye gidan mutum, kafin ya ambaci Allah sai ya ambaci gwamnati. Ɗan jarida in ya kafa ma abin magana ya ce, to me za ka ce ruwan nan fa ya yi ɓarna? Ya ce muna kira dai da gwamnati ta taimaka. A madadin ka ce kana kira zuwa ga Allah, ba ruwanka da kwaɗayin abin da ke wajen Allah. Wannan ka rage ma kanka daraja a gurin Allah. Na farko Allah ya kamata ka ambata, ina neman agaji daga wajen Allah, sannan gwamnati. Amma gwamnati ita ce ta zama farko? Ai, babu ai. Lamari kuma ya zama abin da ya zama. Allah zai iya barinka da wanda ka koma musu. Abu na goma sha uku shine isnadul qiyada li ahli al-iman. Wannan yana da muhimmanci kwarai. Cewa duk waɗanda za su shugabance ku zamanto masu imani ne. In al'umma tana son ta samu mafita a rayuwa, to kada ku samu mutumin da yake dan kwaya ne, shi za ku sa a gaba. Wallahi ba za ku ci nasara ba. Sai kun zama mutumin da yake bin Allah, jagorancin ku ya shiga hannun bayin Allah masu imani. A nan ne ake iya samun nasara. Wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura. Ko yaƙi in an tura kwamanda mai jagorantan sojoji bai da tsoron Allah ɗan kwaya ne, ba za a yi komai ba. Ko za a yi? Ba abin da za a yi. An gane? Yanzu ko anan sallar da kuke yanzu, in ba dan liman kullum yana juriya ba fa, wasai an samu lalacewar masallacin nan. Da gaske nake gaya muku. Haka ne? Saboda idan kuka kira yau bai zo ba, gobe bai zo ba, jibi bai, shikenan wani daga can zai ci a dama ko na zo liman baya zuwa. Saboda haka kawai sai ya zama sa a can, masallaci ya wargaje. To sai an samu mutanen imani a shugabanci, a siyasa, a duk abin da ka sani, sai an samu masu imani. Wannan topic ne mai matsayin da yake da matsayi mai girma sosai. Waj'alna lil muttaqina ko imama. Na goma sha hudu shine na ƙarshe shine at-tahassun bid-da'imil munjiyat min al-mahali wal hadha'im wa nuzul al-adab. Duk al-umma idan tana son ta cimma nasara sai ta katange kanta da dukkan wani abun da zai rusa ta. Sabo yana rusa al-umma, shaye-shaye suna rusa al-umma, zalunci yana rusa al-umma. Dole al-umma in tana son ta samu mafita, waɗannan abubuwa sai an nesantar da su ga al-umma. Amma in al-umma tana shan giya, tana zalunci, tana cutar junanta, tana waye-waye da sauransu, ba za ta samu mafita ba. So a takaice, saboda lokaci ya ritsa mu, abubuwa 14 ne, amma akwai bayanai wanda ba sai mun abun nan dinsu ba, amma suna da taimakawa. Mun dunkule su ne kawai a ciki al'umma ta nesanci abin da yake rusa ta. Ma'ana na fara muku da cewa an fitar da Annabi Adam daga gidan aljanna saboda zunubi. To zunubi zai rusa wannan al'umma, wallahi zunubin ta zai rusa ta, za ta rasa taimako a gurin Allah, kuma ta rasa shugabanci, kuma yanzu kamar abin yana nema ya faru a haka. So wannan shine, dan haka waɗannan su ne matakai na mafita da cin nasara a cikin rayuwa. Allah ya taimake mu. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Allahumma inna nas'aluka imanan sabitan wa qalban khashian wa amalan mutaqabbalan wa rizqan hasana. Rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.